Al'ummar Hausa na daga cikin jerin al'umma da suka shahara wajen sauraron radio domin sanin abubuwan da ke wakana a yankunansu da sauran kasashen duniya. Wannan dabi'a dai ta sanya manyan kafafen yada labaran manyan kasashen duniya ke amfani da harshen wajen watsa labarai tun shekaru aru-aru. Rahotannin dattawan kula da harkokin watsa labarai na Broadcasting Board of Governors na shekarar 2022 ya nuna cewa kashi 77 na 'yan Najeriya na sauraron radio akalla sau ɗaya a sati. Duk da kasancewar fannin watsa labarai na radio na samun barazana da gasa daga fannin hanyoyin sadarwa na zamani, wanda wani rahoto ya nuna cewa akwai masu amfani da kafofin sadarwa na zamani sama da miliyan 40 a Najeriya. To ko har yanzu matasa a kasar na sauraron radio duk da cewa suna samun labarai ta yanar gizo? Na ji ra'ayoyin wasu matasan kan wannan batu.
Sunana dai Umar Mai Riga. Radio na da matukar muhimmanci a cikin rayuwarmu, musamman mu mutanen Najeriya, musamman mu mutanen Arewa. Tasirinsa musamman a wannan zamani da muke ciki, kowa sani ta radio ne ake samun labarai abin da ya shafi abubuwan da ke gudana a cikin kasar ka, haka kuma abin da ke faruwa a kasashen waje. Har yanzu har gobe ina ajiye wannan dai noman radio din. Duk da gashi akwai hanyoyi yanzu da suka samu na zamani, ta wayanka zaka iya ji duk labarin da kake so a dusan da kake so. To amma saboda gudun mishkilan da zata taso wata ran a ce ko network ba kyau ko kuma kai ma datan ka ta kare ba da shiri ba, kana nan da radio ka sai ka jawo shi ya wuce ka samu battery ba. Dan wasu mu har yanzu muna amfani da mai battery.
Sunana Nura Bashir. A gaskiya radio yana da muhimmancin da kuma zaka iya hada shi ba dangane da yanayin iyayenmu, mutananmu na karkara, wa'inda yau harkar zamanin nan ba ta isa gare su ba. Amma in ka je karkara, duk lungun da kara yake zaka tara akwai radio da ake jin labarai, ake jin me kasa take ciki, me al'umma suke ciki. Da na taso gidanmu wannan dabi'ar har yau iyayenmu suna yi, nima na dauke ta, saboda a radio nake samun labarai da nake gamsuwa da shi, kuma na tabbatar da sai musamman BOA Hausa. Ina matukar ba su lokaci na a rana, din nakan ji da safe, in ji da rana, in ji da daddare, saboda in san me kasa take ciki.
Baya ga na'urar radio, mutane na sauraron gidajen radio ta hanyar amfani da wayoyinsu har ma a motoci. Ko har yanzu radio na da tasiri a rayuwar al'umma? Tambaya da nayi wa Bala Muhammad kenan, malami a sashen koyar da aikin jarida dake Jami'ar Bayero a jihar Kano.
Har yanzu radio ita ce hanya mafi sauki ta tarar da mutane, wato mutananmu na karkara har ma da na birane. Radio muka fi ji domin jarida ba kowa yake iya karanta ta ba, sannan kuma talabijin ba ko ina zaka samu wuta ba. Amma ita radio in dai Allah ya sa kana da batir, a yanzu ma in kana da yar waya karama in dai za ta iya daukan wato harkar radio, to zaka samu ka ji radio insha Allah. Kuma ita radio alhamdulillah ta tabbata cewar mu dai a nan Afirka amfanin ta ba zai kare nan kusa ba, duk da cewar akwai kafofin sada zumunta na social media da suka yi yawa.
Kazalika Malam Umma Sale Gwani, kwararre a fannin sadarwa na zamani, kana masanin tsaro na hanyoyin sadarwa, wato cyber security, yayi kari da cewa
a kasar mu nan Najeriya kowa yana sane da kan cewa radio yayi taka rawa wajen ilmantar da mutane, wajen sanar da su. To kaman batun maganan tsaro, duk lokacin da jami'an tsaro ko kuma hukumomi suke so su ilmantar da mutane akan dokoki, akan yi amfani da shi radio ne dan ai su wannan sanarwa din. Haka kuma idan akwai abubuwa wanda yake suka shafi mutane, wanda da matsaloli wanda mutane suke so a isarwa gwamnati da wannan sako, mafi yawa gidajen radio su suke taka wannan rawa din. Bayan wannan kuma akwai babban tasiri na kan cewa an bada wa jama'a dama na gudanar da harkokinsu na yau da kullum.
Lakin ranar radio ta duniya ta bana dai shine radio da zaman lafiya, musamman yanda za a yi amfani da radio wajen samun da lafiya a cikin al'umma. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.